إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin asabar 10 ga watan Rajab shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 12 ga watan February na shekarar miladiya ta 2022 wannan shine kasar na 181 cikin jirangiyar kasusuwa na karatun lissafin Zadul Ma'adi fi hadi khairul ibad واللفر الإمام المحدث المفسر الفقيه أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي وأنا أقف سني لسنة ابن قيم الجوزية شيخ الإسلام رحمه الله لتاف زاد المعاد موسوعة لتاريخ من ذن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لتاف لنا كومي دروانك دنجلي لتفرك معيكي صلى الله عليه وسلم دعال آدنسا دفدي أنسا da bayani akan yadda ya gudanar da al'amuran rayuwarsa malamai suna jinjina ma Ibn Qayyim al-Jawziyya akan wannan aiki musamman lura da cewa ya rubuta wannan littafi a halin tafiya a nesa da littafansa nesa da ainihin wato iyalansa a lokacin da yaje kasar Makka don yin aikin haji Allah ubangiji ya saka mishi alkhairi idan ba manta ba bayan da Ibn Qayyim al-Jawziyya ya gama mana tarihin ainihin yakin فتح مكة وكما يدو ينا تتمنى لفا إدوجي مبنبنتا دقا أحدا نوى النياك زام تاشا عندي كيتشوا فصل وفيها جواب سوي أهل الحرب على وضع القتال 10 سنين وهل يجوز فوق ذلك الصواب أنه يجوز للحاجة والمصلحة الراجحة كما إذا كان بالمسلمين ضعف وعدوهم أقوى منهم وفي العقد لما زاد عن الأشر مصلحة للإسلام يتشي وفيها أتكن ونن كسا تسلو غديبية دكتكن فكهن دكي تكن تأخي جواب سلي أهل الحرب يا هل أست مسلمي سكلا يرجي جين يتزم الله فيها أكانن سلوس كافرين ونن بسكي يكي على وضع الكتال أكن شوازا أداكتن ديكي 10 سنين tsawon shekara 10 wa hal yajuzu fawqa zalika ko ya halasta a tsaida yaki fiye da shekara 10 a rubuce ai sulhu da kafirai ko ku bai halasta ba malai yace as-sawabu abin da yake daidai annahu yajuzu lil haja idan akwai bukata to ya halasta shekara 15 13 20 ko abin da aka ya dace wal maslaha in ya zama akwai maslaha ga musulunci a ciki ar-rajiha wanda ta rinjayi mafsada kama idza kana bil muslimina da'u yace alal misali idan musulmai suna rayuwa inda suke da rauni wa aduhum aqwa minhum abokan gaba su kafirai su zama cewa sun fi su karfi ba irin nan ya halasta su sulhu da su ko shekara 20 ne ko 30 gurgurdan abin da zai ba su dama su yi shirin yadda za su tinkari waɗannan kafirai wa fil aqdi lima zada anil ashri maslahatu lil islam kuma shugabanni suka fahimci cewa akwai maslaha ga musulmai da musulunci a wannan sulhu fiye da shekara 10 to a lokacin ya halasta fasl wa fiha mali yace a cikin wannan gaba ta wato wannan gaba ta sira ta fatu makka akwai bayani akan annal imama wa ghayru cewa shi shugaba ko ma wanda ba shugaban ba idza su'ila ma la yajuzu fadlu haka tambaye ka a gidanka ko a ma'aikata ko a cikin mulkinka da shugabancinka wani yazo ya kawo application yayi roko akan wani abu wanda bai halasta ka ba da shi ba kaga dacewa ba za ka iya bayar da abin ba aula yajibu ko bai wajaba ka bashi wannan bukatun ba fasakata an bazli sai kai shiru da aka ce ranka ya dade muna son bukata kaza a taimaka mana yallabai ko shugaba ko gwamna ya kawo ziyara wani waje mutanen anguwa suka fuska hudu ta bukata da suke so ayi sai yayi shiru bai ce a ko a ba lam yakun sukutuhu badlan to wannan shirin bai nufin ya yarda
kenan wannan kaida da aka saba ji cewa ai shiru yadda ne ba ko ina take aiki sai in ya zama akwai karina dake goyen bayan shirin fa inna abas sufyan sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tajdid al'ahd saboda abu sufyan radiyallahu anhu ya zo ya san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya roki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa asabunta wannan alƙawarin bayan da suka kare alƙawarin fasakata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya shiru bai ce masa eh ko a'a ba walam yujibu bi shay'in bi amsa masa da wani abu ba walam yakun bi hadha as-sukuti mu'ahidan lahu wannan shirin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to bai yadda da wannan alƙawarin daka as-sukutu idan ba ko ina yake aiki ba sai akwai karina da ke nuna cewa shirin yana nufin yadda ne ina fata mun gane wannan malam yace faslu ga wata gaba wafiya anna rasulul kufari la yuqtal wannan gaba tasira tana nuna mana cewa a bisa ka'idar shari'a Allah dan sako da kafirai suka turo zuwa garin musulmai to ba a kashe shi kuma yadda kuke gaba da wasu kafirai idan suka turo dan sako zuwa gare ku to wannan dan sako yana cikin aminci yana daga cikin karamcin musulunci ba za a kashe shi ba yace fa inna aba sufyan kana mimman jara alaihi hukmun tiqadil ahli kuma abu sufyana yana daga cikin waɗanda wancan hukunci na cewa sun kare alƙawari to yana gudana akan shi shi ma walam yaqtulhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma da yazo neman jaddada wannan alƙawari amma da mutanen shi mutanen makka annabi sallallahu alaihi wasallam bai kama shi yasa aka shi shi ba id kana rasul qawlihi ilayhi domin a lokacin ya zo ne a matsayin wakili dan sako jakada ambasada na mutanansa izuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata a kula da wannan kware musulunci yana bada kulawa sosai wajen kare abin da muradu da ka'idoji na yaki da mutunci da sanin ya kamata kafirai sune suke kare alƙawari sune ba su da kirki sune ba su da imani idan aka tura musu yan sakon musulmai sai su kashe su amma musulmai ba sa yin haka ba daidai bane faslun malin yace wa fiha jawazu tabyitil kuffar ha ila wannan kissa tana nuna halaccin sammatsin kafirai wato akai musu farmaki amamaye su wa mughadafatuhum da kuma yi musu kutse aka auka musu ba tare da shiri ba fi diyarihi a cikin garuruwansu idza kanat qad balagathum ad-da'wa idan a can baya sakon musulunci ya riga ya kai gare su ma'ana ba za a jira su sai an ji kiran sallah ko sai an ce a je a musu wa'azi ko a ba su dama su zaba in yaki ko jizya ko kaza duk ba za a yi musu wannan ba in ya zama da man can akwai sabiqul ahad akan cewa an riga an yi musu wa'azi kuma wa'azi ya kai gare su yace wa kad kana saraya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ayubayyituna al-kuffara wa yughiruna alayhim bi idnihi ba'da an balaghatuhum da'watu kama annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha baiwa sojojin sa dama su san ma duka farai su kai musu farmaki ba tare da sai an je an musu wani sabon wa'azi na musamman ba saboda ana da masaniya akan cewa wa'azin ya riga ya kai gare su fasdun malam yace ga wata gaba wa fiha jawazu qatlil jasusi wa in kana musliman لأن عمر رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل حاطب بن أبي بلتعة لما بعث يخبر أهل مكة بالخبر يا هلستا إذا أن كام اللي كان أسيري يا هلستا حكومة كشش سواء اللي كان أسيري أن كافريني هو مسلميني دون لا كام يبقى أسم مسلمي ينا اللي كان أسيري ينا كيو كافري سواء أين تكين كافران ko wani musulmi ne wanda ya samu kanshi a hali na rashin kyautawa ko rashin ainihin cikakkiyar wato mutuntaka ta musulunci ko kuma ya shiga wata jarabawa sai ya dinga aikawa da kafirai sako na asirin musulmai da ƙarfinsu da abin da suke ciki na shiri to an kama shi ya halasta a kashe shi wannan laifin ya kai a kashe shi yace saboda annabi sallallahu alaihi wasallama da Umar yace mishi ya manzon Allah ka barni in kashe Hatib dan Abi Balta mun ji a baya cewa Hatib ibnu Abi Balta radiyallahu anhu shine ya aika wa da mutanen Makka da labarin abinda ake ciki na cewa ga munan mu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna shirin kawo muku farmaki lokacin da sayyidina Umar ya roki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi dama ya kashe Hatim walam yaqul rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yahillu qatluhu innahu muslim kaga annabi bai ce ai bai halarta a kashe shi ba musulmi ne annabi bai ce haka yana cewa abinda Umar ya faɗa yana kan hanya amma akwai wani mani'i akwai wani abu da zai hana azartar da hukunci bal qala abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mayu dirika to kai me ka sani ya Umar la'alla Allah qad tala ala ahli badr Allah ya leka zakatan mutanen da suka je badar fa qala yace i'malu ma shi'tu duk abinda ku ga dama ku aikata to wannan ne ya hana azartar mishi da hukunci fa ajaba bi anna fihi mani'an min qatli kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya amsa ne da cewa akwai abinda ya hana azartar da hukuncin kisa wa huwa shuhuduhu badr shine saboda ya ji badar wa fil jawabi bi hadha cikin wannan amsa akwai wani abu na katambihi ala jawazi qatl jasusin laysa mithlu hadha laysa lahu mithlu hadha al ma'na kama annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna cewa ne ya halatta a kashe dan leken asiri idan ba shi da wani abu kwatan kwacin wannan na haqib wanda zai hana a kashe shi wa za madhhabu malik wannan shine ba za bai ba malik wa ahdul wajhaini fi wadhhabi ahmad fi madhhabi ahmad kuma daya daga cikin fuskoki biyu da aka samu abun al-Imam Ahmad ibn Hanbal wa qala Shafi'i wa Abu Hanifa la yuqtal su kuwa Imam Shafi'i da Abu Hanifa suka ce ba a kashe jasus wa huwa zahiru madhhabi Ahmad kuma kar a kashe shi din shine dayan abin da ke cikin wato madhhabin Ahmad dayan magana da ke cikin babu Imam Ahmad wal fariqani yahtajuna bi qissati hadib kuma duka biyin da masu cewa a kashe da masu cewa kar a kashe duka wannan magana ta hadib ita ce hujjar su kaje da malamai ba su yi aiki jama'a malamai su san samu kansa irin wannan yanayi kaga wani ya ce eh wani ya ce a kuma dukkanin su kawo dalili guda shine masdarin su amma kowa akwai fahimtar da yawa dalilin wanda suka ce ka a kashe suka ce saboda gashi annabi bai kashe zahiri wanda suka ce a kashe suka ce a saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai kashe bane saboda wani abu da ya hana a kashe da bai so da bai halarta a kashe ba da yayi bayani ya ce ba a kashewa ne amma ban kashe wannan ba saboda kaza kaga dukkan su hujjar su guda ce wasahihu anna qatluhu raji'un ila ra'yil imani malam yace abin da yake ingantacce shine a kashe shi ko ka a kashe shi wannan yana komawa zuwa ga abin da shugaba ya ga ya dace fa in ra'a fi qatlihi maslahatan lil muslimina qatalahu idan ya ga akwai abin da ya dace zai kawo musulmi maslaha zai yi kashe wa in kana istibqa'uhu aslaha istibqa'uhu in yana ganin barin shi da ran shi kuma shi ya dace sai bar shi wallahu alam Allah shi ya fi sanin ne ma'ana shugaban musulmai ko komandan su na da yanci ne haka kamar yadda a wancan maganar da muka yi ta baya cewa ba a kashe ɗan saƙon kafirai amma idan wani shugaba ya ga cewa a cikin kashe su akwai wani abu da zai taimaki musulmi a yaƙi zai iya kashe su kamar yadda mun karanta a baya labarin ainihin yaƙin ainihin da aka yi tsakanin sojojin su mamalik da tatar ainihin Jalut lokacin da wannan sojoji na tatar suka aiko da wasu takadarai a runduna guda wajen mutum 50 suka zo Misra suka kawo wasiƙa wanda a cikin ta akwai cin mutunci akwai tsoratarwa akwai barazana cewa ku ba da garin nan cikin zaman lafiya in ba haka ba za mu shigo ni kata-kata da shi sannan kuma da cewa waɗannan ƴan saƙon wajibi ne a ba su VIP treatment daka aka ba su wani daki ko gida na musamman kamar ka ce wata villa ta musamman aka dinga yanka musu talatalo da raƙuma suna ci suna gudiri iya sarrafa suna fitowa da giya tsakiyar gari suna sha suna tambili da sarkin ya dawo shi kawai ce duk aje aka musu aka kashe aka kashe su gabaki da aka tsitsira kawuran su a bakin mashi sai aka jera mashi guda 50 a kofar gari da aka tsira kawuran su sai kuma je a ga yawa sarkin ta tare sarkin magul cewa ga abin da aka yi wanda wannan sai busin din moral din musulmi a lokacin kuma ana tsananin tsoron ta sannan kuma ya harzuka sarkin suka gane cewa wato ashe akwai wanda zai iya sa mata hanci kara a hanci su ba yadda suke tsammanin cewa duk duniya tsoron su ake ji ba kuma wannan ya zama kaman mataki na farko na strategy da aka ba aka ci nasara a kansu to sarkin musulmi shugaban musulmi na iya yin wannan abin idan ya ga akwai maslaha kamar yadda haka yake wajen kashe jasus ko rabuwa da shi in ya ga cewa a cikin shi akwai maslaha zai kashe shi in ya ga cewa a cikin birin shi akwai maslaha yana iya yabar shi wannan yana hannun ainihin shugabanin musulmai malam yace fasal wariya jawaz tadrid al mar'ati kullaha wa takshifha lil hadathi wal maslahati al amma yace wannan yana nuna halaccin mace da gabaɗayanta al'aura ce abin mutuntawa ce abin tsarewa ce amma ana iya ai mata tumbur ai mata zikidir idan akwai maslaha ta al'umma game da cire mata kaya fa inna aliyan wal miqdada qala liz zarina domin sayyidina ali da miqdadu radiyallahu anhuma sun ce wannan mata la tuqrijanna al kitaba wallahi ko da yake fito da wasiƙan nan aula nakshifannaki ko muki tsarara wa idza jaza tajriduha li hajatiha ila zalika haythu tad'u ilayha yace in ya zama akwai halaccin idan ita tana da buƙatar cire sutarta ta kan cire saboda wata buƙata ta ta fa tajriduha li maslahati al islam wal muslimin aula dan za a cire yanzu wannan cire mata kayan da suka ne musu yi ya shafi maslahar da al'umma musulmai ne to idan ga wata ta zo da hijabi ana jin tsoron akwai bom a cikin hijabin za ta shigo cikin musulmi ɗan sanda suka tare ta sai su mata tsirara su duba su ya halatta kada wani sabai ya ce to ya za a cire mata kaya saboda sai a bar ta kashe mutane gara a ga tsirara ta gan a bar ta shigo da bom ta kashe mutane ko a wurare na ainihin wato tarurruka wata ta zo ta ce ita ba za a ga fuskar ta ba to aka ce ana ta shiga ita ta jiyo saboda maslaha al'umma ce a wurin sai an ga fuskar ta idan akwai mata yan wanda za su ga fuskar ta shi yafi dacewa haka idan bukata ta kai ga ya mace misali za a yi mata surgery za a yi mata aikin likita kaga dole sai an mata ainihin wato tumbur ko an cire mata sutura gwargwadon bukata to wannan da abata ta mutu to gara a cire mata sutura yafi sauki kada zafin kai ya sa ta ci ta san ba za a cire mata kaya ba in dai tiyatar nan sai ta cire hijabin ta to ta hakura to wannan ba ustazanci bane zafin kai ne wannan ina fata mun gane da haka ana kaddara larura da menene ainihin akhaffu darrai kaga yanzu abata ta mutu da ita danta dake cikin ta saboda kar a cire mata kaya ba mijinta bane kuma likitan ba muharramanta bane likitocin wanne yafi sauki da a cire mata a cece rayuwarta da rayuwar danta babu shakka a cire mata din ai mata tiyatar ai mata siyas a cire dan da ke cikin ta shi yafi sauki akan wancan akan asarar rai sai ai aiki da wannan kaida ta ittikhabu akhaffi ad-dararai to haka za a dinga aunawa a koyi malam yace wa fiha anna ar-rajula idza nasaba al-muslima ila an-nifaq wal-kufr muta'awwilan wa ghadaban lillahi wa rasulihi wa dinihi la li hawahu wa hadhihi fa innahu la yakfuru bi dhalika bal la ya'samu bihi jama'a ga wata magana mai muhimmanci wani lokaci mutum mai wa'azi ko musulmi mai kishin addini yana iya fusata a gurin magana ko gurin wa'azi sai ya ce wani kafiri ne kowa na batacce ne kowa na zindiki wannan wanan da aka faɗi kalmar nan akan shi sai ya zama wata barna ce ya aikata shi kuma wannan mai wa'azi ko mai tattaunawa saboda hamiya ta kaunar Allah da san addinin Allah sai ya fusata sai ya talaki wannan hukunci akan shi wannan ya talaki wannan hukunci zai zama akwai wato akwai wuce makadi da rawa a cikin sa ba daidai bane domin italaki hukunci irin wannan yana buƙatar tarawi bi a hankali da qiyamul iqamatul hujja da tabbatar da ita a gaban alƙali ko mujtahidi sannan sai a ce mutum ya fita daga musulunci ba a fita da mutum daga musulunci haka da ganganci to amma sai aka ga yayi wata barna ko ya faɗi wata muguwar magana ko ya bada wata shedaniyar fatawa ko yana faɗan kalmomi na zindiƙanci to wannan sai ya fita ta wani mai wa'azi sai ya ce wani batacce ne kowa na munafiki ne ko zindiki ne ko kafiri ne yace to idan ya faɗi haka ya zama yayi haka ne ghadaban lillahi wa rasuli fushi ne yayi don Allah da manzansa wa dini fushi yayi don addinin Allah la li hawahu ba sarrai ne wa habbihi da neman girma na shi kai shaka ba fa innahu la yaqul bi zalika wannan mai magana ba za a ce to tunda waccan wannan kalma ba ta hau kan wanda aka hukunta dawo kan shi ba zai kafarta ba kina nan a musulmi mai wa'azin balla ya akum la ya akum ba mai da mai da bi ba hasali zai samu ladan ishadin da yayi bal yusabu ala niyyatihi wa qasdihi za a samu zai samu lada bisa niyyarsa da manufarsa wa hadha bi khilaji ahli al ahwa'i wal bid'ah yace amma sabanin yan bid'a da masoya zuciya fa innahum yukaffiruna وَيُبَدِّعُونَ لِمُخَالَفَةِ أَهْوَائِهِمْ وَنِحَلِهِمْ su yan bid'a suna kafirta mutane suna mai da mutane yan bid'a idan ka saba wa bid'ar su wa hum awladu dhalika mimman kafaru wa badda'u kuma su suka fi cancanta kafirci da bid'a fiye da wanda suke ce mishi dan bid'a in zaka yi ganin kasurgumin dan bid'a sai kafirta wani malamin sunna shi ibn taymiya ko ibn al-qayyim ko ibn baz ko albani ko malam gumi ko malam albani namu ko malam bin usman ko malam ja'far duka duwan dan bid'a yaji kuma ulidi ya kama sunan shi ya kafirta su ko yace batattu ne su alalin shi ya fi cancanta wannan kalma shi ya fi cancanta da ce mishi batacce ko dan bid'a yana jin haushin su saboda sun tona wa bid'ar sa a ciki sun hana shi yace ya ci ribar bid'ar da yake yadawa sun hana sun tauye mishi tattalin arzikin shi na bid'a to amma idan musulmi malami yayi itlaqin wata kalma irin wannan akan wani malami ko wani mutum musulmi saboda wata barna da yayi to ba a cewa kalmar kafircin ta hau kan wanda ya faɗa saboda me ne saboda yayi haka ne muta'awwilan da ta'wili al-Imam al-Bukhari yayi babu musamman akan wannan mas'ala da yake cewa babu man lam yara ikfara man qala zalika muta'awwilan aw jahilan babun dake bayani akan wanda yake ganin ba a kafirta mutumin da ya faɗi kalmar kafirci ga wani da bid'a a da jahilci ko tawili sai ka wannan kissa ta hadu muna bibanta bayan da ya kawo hadisi da suke magana akan hadarin faɗan kalmar kafirci ga wani cewa wanda yake wani kafirci fa ba a biha ahaduhu ya faɗi ita akan dayansu akan kai da ka faɗa ko wanda ka faɗa masa amma sai ya kawo cewa babun da ke bayani akan wanda ya ainihin faɗi wannan kalma da tawili ko jahilci baya zama kafir ma'ana a cikin wa'azi ko lacca ko a rubutu ko makamantansu sai abin nan hamasa ta ɗauki mutum ko fushi da hamiya akan wata barna da ya ga ana yi sai ambata cewa kafirci ne da suwa na su aikin da wane yake yi bata ne ko wane zindiki ne ku guje shi sai zaman amma idan an zo an bi magana keke da keke bil mawdu'iyya da objectivity za a gane cewa wannan kalma bata cancanta a fahimta ga mutumin nan ba ta yi yana yin barna ko yana yin aikin kafirci ko yana yin wata bid'a ko wata abin nan a mummunar a bid'a yake aikatawa amma dai bisa lawazim da qawaid na shari'a bai fita daga da'irar musulmai ba kaga bai tantance kalmar bake to wancan da ya faɗa mishi ina matsayin sa shine malai yace mutumin da ya faɗa mishi wannan kalmar yana nan musulmi bai kafirta ba saboda ba yayi ne da ganganci ba to kamar yadda ya faɗa wannan bai nufin ka je kai ganganci idan ka je kai ganganci Allah ya san me kake a cikin zuciyarka amma in ya faru gare ka da wannan sifa to insha Allah babu komai ina aka cire wannan kaidar shine da Umar yace hadibu adu lahi Umar ya faɗa mishi wannan kalma yace hadibu din da ake gani adu lahi to ka dauko kuma irin wannan zaka iya cire shi daga kissan ainihin wato al-ifk hadisin ifki da mun karanta shi a baya ko wanda sayyidatina Aisha radiyallahu anha akai mata sharrin wannan da munafikai suka yi mata na kazafin zina Allah ya barrantar da ita akai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tara al'ummarsa yace an cutar da ni game da iyalaina wane ne zai daukan mun fansa mutanen madina suka ce bangaren hazara suka ce idan mu idan a cikin mu ne za mu kashe makashi idan a cikin mu ne dan uwan mu ne ausu ka gaya mana waye ne maka maganin shi sai wani a cikin wadanda yake yace ƙarya kake kai mai wannan magana baka yi sabo wallahi sai shi kuma yace ƙarya kake kai ma saboda munafiki kana goyen bayan munafikai kaga ya fita da shi daga da'irar musulunci amma cikin fushi da ainihin wato kishin addini to irin wannan yana faruwa kaga annabi bai ce to shikenan tsayen ku kafiri bane tunda kun zagi junan ku wannan kalma ba ta da tasiri wajen hukunci ga gare su to haka ko yanzu idan haka ta faru tsakanin wani mutum da dan uwansa musulmi ko tsakanin wasu al'umma ko a cikin wata tawaga har wani ya lika wani irin wannan kalma yace ƙarya kake kai munafiki ne kai zindiki ne wallahi kai mace amana addini saboda ka fusata kai wannan magana to ba za a kama ka da hukuncin ta ba wallahu ta'ala a'lam malam yace wa fiha annal kabirata al'azimata bimma duna shirki kad tukaffaru bil hasanati al kabirati al mahiya wannan yana nuni zuwa ga cewa wani babban sako da mutum zai mutum ya aikata wani alkaba'in sako kamar wannan na cin amanar musulunci da tatsibu yayi to wannan zunubin ana iya goge maka shi da wani babban aiki na alheri kyakkyawa daga cikin ayyukan alheri masu goge zunubai kama waqa'a aljassu min hatibin kamar yadda wannan aiki na leken asiri na cin amanar musulmai ya faru da Hatib ibn Abi Balta mukaffaran bi shuhudihi Badr amma sai ya zama wato shaidar Badr da yayi ya kankare mishi wannan zulubi fa inna mashtamalat alayhi hadhihi alhasanatu alazimatu min almasra domin abin da ke cikin wannan babban aikin alheri da yayi na zuwa Badr na abin da yake maslaha ne wa tadammanatu min muhabbatillahi laha wa ridahu biha da abin da ke cikin zuwa Badr na abin da yasa Allah ya kaunaci sahabbai ya yarda da su wa farahi biha da yadda Allah ya farin ciki da wannan aiki wa bahatihi lil malaikati bi fa'iliha da yadda Allah ya yi mala'iku tinqahu da alfarin cewa ku dubi abinda bayina suka aikata a azamu min mashtamalat alayhi sayyi'atu jassi ila al-mafsada wannan aiki na alheri ya mamaye barnar da ke cikin leken asirin da yi wa tazammanatu min bughdillahi la ya mamaye abin da ke cikin leken asirin na fushin Allah faghalabal aqwa ala al-adhaf sai wannan mai karfin alherin sai ya galaba akan mai raunin shine wancan shar fa azalahu sai ya kawar da shi wa abtala muqtadahu ya kawar da abin da ke iya zama implication na shi wa hadhihi hikmatullahi fi sihhati wal maradi annashi'ain min al hasanati was sayyiati wannan ita ce hikima Allah da ke faruwa tsakanin nagarta da lafiya da kuma rashin lafiya wanda ke tasowa daga kyakkyawan aiki da mummuna al mujibaini li sihhati al qalbi wa maradi wanda nagarta ita ke sa lafiyar zuciya shi kuma ciwon nazirini shi ke saka ciwon zuciya wa hadha nadiru hikmatihi ta'ala fi sihhati wal maradi allahiqain bil badal kuma wannan yake kama da abinda Allah ya hukunta da hikimar abinda ke faruwa ga jiki wancan abinda ke faruwa ga zuciya zuciya na iya zama lafiyayya tana iya zama marar lafiya me ke bata lafiya kyakkyawan aiki me ke sa rashin lafiya mummunan aiki da rashin kyakkyawan to wanne ne yake galaba shine wanda yafi yawa yake galaba akan ta idan aiki mai kyau ya galaba akan jiki zama da lafiya idan aiki mummuna ya galaba akan jiki zama marar lafiya to haka jiki ma na dan adam shi ma fa innal aqwa minhuma yaqharu al-maghluba tsakanin ƙwayoyin halitta na lafiya da ƙwayoyin halitta na cuta suna gogoriyo kullum a cikin dan adam suna yaƙar junansu ko da yaushe wanda yafi ƙarfi a cikin shi zai galaba idan wata ƙwayo ta tashi daga jikin mutum to sauran ƙwayoyin da suke zama wato garkuwa ga jikinsa za su yi ta kokuwa suna ƙoƙarin murƙushe wannan ƙwayar cuta har sai in tafi ƙarfinsu ko ta taru ta samu yawaitar da yawanta yasa ta fi karfin su to sai su sallama sai mutum ya kama da rashin lafiya to haka ita ma zuciya take yace wai sirrul hukmu lahu hatta yadhhaba athar al-adati sai zama hukuncin yana nan wato in favor of wanda yake da karfi a cikin su a sai wannan mai raunin ya kawo fadi hikmatu fi khalqihi wa qada'i wannan shine hikima Allah game da halittunsa da hukuncin sa wa tilka hikmatu fi shar'ihi wa amri waccan kuma da aka ambata da zuciya ita ce hikimar sa game da shari'ar sa da umarnin sa wato a cikin shari'ar Allah idan kai ayyuka masu kyau suka galabaici ayyuka munana sai a lissafa ta cikin mutanen kirki amma idan kai ayyuka marasa kyau suka galabaici ayyuka masu kyau sai a lissafa ta cikin mutane marasa kirki wa hadha kama annahu sabitun fi mahawi sayyiati wal hasanati da kauli ta wannan kaida kuma ila yau ta ake aiki da ta wajen kankare kyawawan ayyuka ko kankare munanan ayyuka ayyuka suna iya tasiri ga aka san su wato ayyukan kirki su share muna ko ayyuka munana su galabaici kyawawan ayyuka su danne su Allah yana cewa innal hasanati yuzhibna sayyiati lalle kyawawan ayyuka suna tafiyar da muna wa kaulu ta'ala kuma Allah yana cewa in tasribu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum in dai kun guje wa manyan zunuban da aka hana ku to za mu share muku munanan ayyuka wa kaulu sallallahu alaihi wasallam da fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Tirmidhi da Ahmad da annabi yake cewa wattabi'is sayyi'ata alhasanata tamwa ka dinga biyo bayan mummunan aiki da kyakkyawa sai wannan kyakkyawan ya goge mummunan wannan hadisi ne tabbatacce al-Imam Ahmad ya fitar da shi da Tirmidhi da Ad-Darimi daga sahabi Mu'adh ibn Jabal da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa ittaqillaha haythu ma kunta wattabi'il hasanata sayyi'ata tamwa wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan yace fa huwa thabitun fi aksi kamar yadda waɗannan ayoyi da wannan hadisi da ire-iren su ke nuni zuwa ga cewa aikin kirki yana galabaitar aikin banza to haka kuma akwai nassoshi da ke nuna cewa aiki na banza na arna yana iya cutar da aikin kirki kamar mene da kauli ta'ala saboda Allah yace ya ayyuhal ladina amanu la tuqilu sadaqatikum bil manni wal adha ya kumu minai kar ku bata sadaqatu bil manni da gori wal adha da cutarwa kaga al adha da al man za su iya bata ladan wancin aikin da ya gabace su yace da kuma fadan Allah wa qawlu ya ladina amanu la tafu aswatakum fawqa sawti an-nabi wala tajharu lahu bil qawli kadhalika ba'dukum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tashkurun Allah yace ya kuma mirai kar ku dinga daga muryar ku sama da muryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar kuma ku dinga mujaharar magana gare shi kamar yadda kuke yi da wasu ku wato yana fada kuna fada Allah yace kun yi haka an tahbata a'malukum fa a'malukum sai ayyukan ku su lalace wa antum la tashkurun alal ba ku sani a fadin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka daga muryar ka ce baka yadda ba ko kace ga naka ra'ayi wannan yana iya bata dukkan ayyukan ka na alkhairi na bayan baka sani wa qawlu aisha an zaid ibn arqam annahu lamma ba'a bil ayna aka zo aka bai wa aisha radiyallahu anha labarin cewa sahabi zaid dan arqam yana yin ciniki bil ayna wato ciniki wanda yake ya saba wa shari'a yana irin ciniki na wani abu haka na magudi ko rashin kyautawa wannan hadisi yana cikin Bukhari da aka zaka cewa Aisha take cewa innahu qad abqala jihadahu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa an yatuba afun yana cikin al-Baihaqi ba Bukhari ba tace aiku lalle din dan arqam in ya aikata wannan aikin to ya bata aikin da yayi na jihadi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi yana cikin Sunan al-Kubra ta Imam al-Baihaqi da Sunan ta Imam Abu al-Hasan ad-Darqutni da kuma wasu malaman wanda ba su ba kaman al-Imam Ibn al-Qayyim ya kawo shi a cikin Tahdhibus Sunan sharhi na Abu Dawuda kuma ya karfafe shi haka nan al-Imam Sanani shi ma ya inganta wannan hadisi aka zo aka ce ma Aisha cewa zin dan Arqam yana siyar da kaya yace idan zaka biya kuɗi yanzu to 60 misali idan ko ba zaka biya kuɗi ba nasi'a sai daga baya to 80 abinda aka ce mata yana yike aka yi a cikin magana cewa al'aliya wata mata ce ta gogon Aisha take cewa tana tambayar ta akan zin dan Arqam yace zai siye musu da wani bawa na shi in za su biya kuɗi yanzu za su biya dirhami 600 600 idan kuma za su biya daga baya ne dirhami 800 sai ta ce bi'isa mashtaraita wa bi'isa mabta'ata Allah wadaran abinda ka siya ko ka siyar abligi zaidan Allah wadaran abinda kika siya bi'isa mashtaraiti aw bi'ti Allah wadaran wannan ciki da kika tace mata abligi zaidan ki gaya masa nace innahu qad abqala jihadahu ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya bata aikin shi da yayi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na jihadi haka tace mishi Allah shi kyauta to kaga wannan shi ma yana iya bata aiki ce waka qaulihi sallallahu alaihi wasallam fil hadith alladhi rawahu al-bukhari fi sahih haka nan kuma kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin da bukhari ya ruwaito a cikin as-sahih annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man taraka salata al-asr hadita amalu wanda ya bar sallar al-asr kana ji ana sallar al-asr ka ci gaba da sharholiyanka ko kana aiki a office ɗinka ko a kasuwa wani ma a filin kwallo wani ma yana tafiye ne kawai yana shashance shi ko ka ci gaba da latsa wayarka har akai sallar al-asr kana zaune har lokacin ta ya fita to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce habita amalu aikin shi ya lalace gaba daya a cikin riwayar al-imam malik a cikin muwatta annabi sallallahu alaihi wasallam yake faka annama watira ahlahu kawai mutum ne ya fita gida ya je kasuwa sai a mushi waya ko a je sai an sako da gudu a gaya da cewa gashi nan gobara ta kama gidanka in ya dawo sai ya tarar duka gidan ya kone da duka iyalan shi babu abin da ya tsira in ban da shi shine ma'anar watira ahlahu ya kake tunanin irin wannan saddima to haka ayyukan mutum za su lalace kamar an musu gobara ga mutumin da yake wasa da sallallahu alaihi wasallam Allah ka tsare. Malai yace ila ghairi zalika min an-nusus da wasu dai nassoshi ire-iren wannan wal asa da maganganun sahabbai da tabi'ai addalla ala tadafu hasanati wa sayiat wanda ke nuna cewa da lada da zunubi suna yakar juna wa ibtalu ba'daha wa ibtali ba'daha ba'da da kuma cewa ustashin suna iya lalata sashi wa zahabi akharil aqwa min hadhi ma dunahu kamar yadda kuma yake nuna cewa mai karfin su yana iya tafiyar da dayan wa ala hadha mabna almuwazanati wal ihbat da haka ake gina muwazana awon kaya wal ihbat ko kuma wurgar da abin nan wato lalata yadda ka san dai misali ruwa da wuta wuta na iya dafa ruwa har ya kone sannan kuma ruwa na iya kashe wuta in yayi waita akan ta idan suna iya ganin bayan ɗayan su ko in an tattala ba wuta ruwa yana iya kashe ta in ya galabace ta haka ne ita man ta same shi a inda take so za ta ke ta tafasa shi har ta kona shi to haka lada yake da zunubi suna iya cin junan su sannan kuma da haka ake gwada za a sa mutum a cikin mutanen kirki ne ko ko a cikin mutanen banza da abin da ya galabaita ko ya bayyana gare shi wa bil jumla fa quwwatul ihsani wa maradul isyani mutawsawilani mutahariban ita da haka karfin kyautatawa aikin kirki da kuma cuta rashin lafiyar da sako ke haifarwa to suna wato gudu ne suna gogoriyo wa mutahariban suna fada da juna wa li hadha al maradi ma hadhihi al quwa halatu tazidu ko halatu tazayyud wa taramil ila alhalat yace wannan ciwo da wannan karfi yana da yanayi na karuwa da kuma wato gangarawa zuwa ga halaka wa halatu hifatin wa tanaqus ko kuma ya samu raguwa da tawaya wato duk dai ciwon ya ta karuwa idan ya galabaici lafiya ko ko kuma ciwon yayi ta raguwa idan lafiya ta galabace shi wahiya khairu halatil marid a samu yanayin da ciwon yake raguwa lafiya na karuwa saboda mutum immunity din shi na boosting ko kuma ya sha magani kuma kabantan su yace to shine mafi kyan halin da mara lafiya ta samu kanshi wa halatu wuqufin wa taqabulin ila an yatahara ahadu wal akhar ko kuma a samu tsayawa cik yadda ka san gosu ya tsaya har rasa tsakanin lafiyar da cutar wa zai galabace wani har zuwa lokacin da ɗayan su zai samu halin da zai galabace ɗayan wato ko dai ya zama zuciyarka kullun tana ƙara lalacewa saboda zunubi na ƙara galabaitar nagartar da ke cikin ta ko kuma zuciyarka kullun tana ƙara inganta saboda nagarta da ayyukan kirki kullun suna ƙara galabaitar bangaren zunubin da ke cikin ta ko kuma ya zama an tsaya kici kaka 50-50 da zunubi da nagarta sun tsaya sun yi kullun doki a cikin zuciyarka to har a samu wani dalili da ɗayan su zai galabaci ɗayan mallam ya ci gaba da cewa wa idza dakhala waqtul buhrani wa huwa sa'atul munajaza fa hadbul qalbi ahadul khutatayn to aka zama irin wannan kikika kam sai aka zo daidai lokacin al buhran asalin lafazin buhran shine wato a abinda ake ce ma climatic point wani abu ya kai tsoro ruwansa wanda daga wurin sai dai kuma ya canza ainihin wato situation din sa ya kai iyaka kamar ruwa in ya kai iyakar tafasa to dole zai fara konewa ne yana raguwa ko dai a kashe wutar ko kuma za a tare da ya kone gaba daya kamar ainihin wato idan mutum ya kai ƙololuwar jin zazzabi wanda dan adam zai iya ji to wannan zazzabin ko dai ya sauka ko kuma ya kashe mutumin kawai jikin ba zai iya daukan wannan zazzabin ko masassaran fiye da wannan ba to shine wannan ake ce mishi halatul buhran akwai shi a cikin harka ta kiwon lafiya da harka ta ainihin wato a bincike suna ce mishi malposition of organs halittar dan adam abin da ke jikin shi na gabobi masu juya dan adam su zuciya da koda da hanta da makamantansu suna iya samun kansu a wani hali na malposition wato sun samu wata gazawa ko wata birkicewa to a daidai lokacin in suka kai matuƙa game da wannan ko dai shikenan sai jikin ya kasa rike ran sai rai ya fita domin rai baya zama a jiki mara inganci shine ma'anar mutuwa ko kuma a samu halin gyaruwa ga baki da to zuciyar dan adam tana samu wannan halin kar mu ta yi bin kai dama likitan zuciya ne kuma likitan jiki ne sai ka ji yana magana haka kamar a asibiti ko kamar yana dan magana haka da irin harshen likitoci yace idan zuciya ta kai wannan daidai wannan sa'a ta climatic point dinta yace to fa hadbul qalbi ahadul khutatayn to rabon da zuciya za ta samu ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu ne imma salamatu ko dai ta gyaru wa imma al'aqab ko kuma ta yi damage zuciya ta kai wannan ba ta da wani zaɓi na uku kuma wato idan mutum ya kai matuƙa wajen samun daidaituwar barna da gyaran zuciya a cikin zuciyarsa aka tafi 50-50 aka kure to dole sai ɗayan su ya galabaci ɗaya ba za a tsaya haka idan ɗaya ya galabaci ɗaya daga nan in alheri yi to sai juya alheri gaba ki da ko kuma ya juya zuwa kafirci gaba ɗaya sai ka ga sahabbai waɗanda suka tuba suka musulunta suka zama masu nagarta domin sai da suka kai irin wannan point ɗin sannan suka musulunta suna ta ganin gaskiya ne musulunci ko ba gaskiya ba gaskiya ne ko ba gaskiya ba har yazo dalilan su yi kikikaka a zuciyarsu don Allah ya so mutum da falala sai ya gane gaskiya daga nan bai ƙara juyawa zuwa ga barna sai kamar ba shi bane wanda da yake cutar da addini yake shan giya yake kashe yaya sai ga zama mutum mai nagarta haka sabai suka zama saboda su Allah ya taimake su sun samu hazzi na salama din wasu kuma wanda basu samu ba suka tirje akan kafircin suka ƙara kafircin kamar wancan da muka karanta a baya thumma innahu fakkara wa qaddar fa qutila kayfa qaddar thumma qutila kayfa qaddar thumma abasa wa basar thumma adbara wa istakbar to ya samu al'aqabci ya riga ya gama yanke hukunci cewa ba zai gaskiya ba to haka dan adam yake kasancewa kullum a cikin wannan halin yace wa hadha al-buhran kadir shi al-buhran din nan yakunu waqta fi'l al-wajibat allati tujibu ridar rabbi ta'ala wa maghfiratu mutum yana samun kanshi ne a irin wannan yanayi lokacin zai ci gaba da aikata ayyukan da Allah yake so wanda ke samar da yadda Allah da gafara Allah au tujibu saqahu suqahu ko hukumatu ko kuma ya samu kanshi a cikin aikata munanan ayyuka wanda ke gadar da fushi da hukuma Allah wa fi du'a an-nabawi Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a kamar yadda yake cikin sunan Imam Tirmidhi da Musnad Imam Muhammad yana cewa as'aluka mujibati rahmatik ya Allah ina roƙonka ya Allah ka bani abin da ke jawo rahmatka Imam Tirmidhi ya fitar da wannan da Ahmad da Ibn Majah da yake isnadin yana da rauni saboda cikin isnadin akwai mutum mai suna Fa'id ibn Abdurrahman malamin suna rawan tashi wa qala talhatu yawma idin talhatu ya faɗa a ranar Uhud yake cewa wa qala an talha annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa game da talhatu yace yawma idin a ranar Uhud kenan yace aujaba talhatu talha ya samu abin da ake so wato ya tsira wa rafa'a ila annabi sallallahu alaihi wasallam rufi'a ila annabi sallallahu alaihi wasallam rajul an nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum wa qalu sai aka ce ya rasulullah ya manzo Allah kaga wannan mutum innahu qad aujaba nabi sallallahu alaihi wasallam aka ce mishi kaga wannan mutum innahu lalle shi qad aujaba hakika ya cancanci kisa ya cancanci wuta saboda kisa fa qala sallallahu alaihi wasallam ya ce a'tiku anhu ku yanta wuya a madadin sa wa qala fi sahih wa fi sahih ala fi sahih radin atadruna mal mujibatan ko kun san me abubuwa guda biyu da suke wajabtarwa qala Allah wa rasuluhu suka ce Allah da manzansa suka fi sani qala sai yace man mata la yushriku billahi shay'an dakhala aljanna wa mata la yushriku man mata yushriku billahi shay'an dakhala an-nar wancan kaga shi annabi sallallahu alaihi wasallam aka nuna mai aka ce ga mutumin nan ya cancanci kisa saboda yayi laifi kaza sai annabi ya ce ku yanta wuya a madadin sa wato yana so ya fassara mana abin da yake nufi da al-mujib ne wanda zai ja ka tsira ko ya ja ka halaka bayan ana tsaye a tsakatsaki din to abin da ke ja mutum ya tsira ko ya halaka shine ake ce musu al-mujibatani kamar yake cikin wannan hadisi ingantacce wanda al-imamu muslim ya fitar da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace atadruna mal mujibatani qala Allah wa rasuluhu alaihi suka ce Allah da manzonsa kafsani qala yace man mata la yushriku billahi shay'an dakhala aljanna wanda ya mutu baya shirka da komai ya shiga aljanna wa mata yushriku billahi shay'an dakhala an-nar wanda yake yana shirka ya shiga wuta yuridu anna at-tawhid wa shirka ra'asul mujibati wa asliha wa asliha yana nufin cewa da tauhidi da shirka sune asama cikin ababan da ke tabbatar da tsira tauhidi shi kuma nan shine asama cikin ababan da ke tabbatar da bata shine shirka ke yace fahuma bi manzilati sunni al-qatil qata su biyun kamar ka ce wato guba ce wanda take mai kisa kai tsaye wani poison ne wanda ke kisa nan take wattriyat almunji kasa da kuma attriyat shine antidote abinda kuma inda kana shan shi bayan waccan guba shi kuma zai hana ka aiki shi ba sunan mai antidote da Hausa ba kamar a ce wani magani wanda kasadin ne ko akwai za a ce ga wata cuta wani abu mai cutarwa misali a ce kunama da ta haru mutum zai fara jin zafi ko sai kuma a gano wani magani wanda yanzu ana goga masa kuma sai ka bar jin zafi to wannan shine atriyak makari yawa makari ko ga wata guba wanda ana baka kasha yanzu ne zaka fara shugo shugo zaka mutu amma kuma da za a dauki makari kaza nan take kuma a baka kasha sai ka tsira shine atriyak da English ana ce mishi antidote to da shirka da ainihin wato a tauhidi kaman guba ne da antidote din su kaman kace shirka ita ce wannan guba shi kuma tauhidi shine antidote din ina fata mun gane wannan malaka ya cigaba da cewa kama annal badra qad ta'ridu lahu asbabun radi'atu lazimatu tuhin quwwatahu wa tudhi'uha kaman yadda jiki wasu abubuwa suna iya bujiro mishi wanda suke radi'a marasa kyau lazimatu wanda za su lazimce shi tuhin quwwatahu wa tudhi'uha wanda za su raunata karfin jikin kuma su sa mishi rauni fala yantafi'u biha ma'aha al-asbabu salihah wal-aqdatu nafi'ah idan wadannan abubuwa masu matsala suka yawa a jiki to abinci mai kyau da magani mai kyau ba sa amfani ga mutum asali dan adam a jikin shi akwai ababe masu ba shi kariya amma idan ya bari wannan kariya ta lalace bai alkinta ta ba to shine duk abin da ya shiga jikin shi na cuta ko abin da ya taba shi ne mai cutarwa kamar sauron ya cije shi ko ya sha abu mai datti ko guba ko ya dauka kwayar cuta da ake dauka daga jikin juna ko ya kamu da wani virus ko wani abu to nan da nan sai jikin shi ya rauni dan a wannan lokacin abinci mai kyau da zai ci da magani da zai sha ba zai mishi amfani ba me yasa kaga mutane da suke lafiyar rayuwa ba suka yin cuta ba wato wanda suke rayuwa inda akwai mahalli mai kyau wurin zama akwai wurin kwanciya da bandaki da ruwa mai kyau da dai abubuwa masu nagarta to waɗannan ba kowa da ciwo yake kama su dan abu haka wanda kai da kake miskini da ya haɗu da kai zai kama ka ba dole ne ya kama ka dan cewa kai ma miskinin ba idan ya kama kai kama ka sai dai na kama sai jikinka ya zama ya saba da wata barna ma yanzu sai wani ya kwana a cikin masallacin nan ba zai mura koyi malaria ba ka ku ga ko ina abu ne yake ko amma wanda ya saba kwana a boye cikin irin net din na haka kullun ana ji da shi haka ana fesa magani ana fesa vaccination a insecticide din da ake fifisawa sai an fesa an kullun daki bayan awa biyu a bude a sa igiyar lekwa a sa wani ne sannan ka shiga cikin abunan ka buye kamar barawo to kana da rana ma sauri ki je ka sai ka kama malaria saboda jikin ka bai da parasite bai da wani abu na malaria a jiki jinin lafiyayye ne kana gamuwa da mai da sauro sai sa maka malaria to haka ruwa wanda muka sha bashin ruwa ka sha na gungunin masallaci ka sha na randa ka sha fiye wata duk wanda ka gani duk inda ka ga shayi ka sha da zoko da kunun zaki a wurin biki ba duk muna sha ba ka ga dan lafiyar mu lau amma masu kudin ne wanda suke shan ruwan roba yana shan ruwan da bai wannan ba zai kamar cuta zai kamar typhoid saboda jikin shi ya riga ya saba da takaccen ruwa amma kai jikinka ya saba da kowace harkowa ba matsala yace bal tuhilu hatilkal mawadil fasida ila taqiha wa quwwata hatali ma an yace abinci mai kyau din ko magani wancan mummunan abin da ke jikin sai canza maganin da abincin sai su zama su ma cikin rundunar wannan cutar shi zaka ga mutum ya in aka kawo mutum daga kauye ya riga yunwa ta kama shi to ko ya ci abinci amai ko bai kama ko zawo abinci mai kyau da ya kamata in ya ci ya gina mai jiki yana ci ko zai kama zawo saboda jikin shi ba zai karɓi wannan abincin ba jikin ya riga ya lalace duk yana so kwaranta mana yadda zuciyar take da ita ma yace fala yazadu biha illa marada babu abin da zai kara sai rashin lafiya mutum ne yayi shekara da shekaru yana fama da yunwa yana fama da malnutrition yanzu kuma ya kamu da wani ciwo to dan an ce a je a siyo kayan marmari abubuwa masu gina jiki abubuwan da suke da protein da wane ne a bashi babu abin da zai kara mishi sai ciwo ba su mishi komai ba yace وقد تقوم بها مواد صالحه واسباب موافقه توجب قوته yace ko ana iya samu kuma wasu mawadi masu nagarta da wasu sabubba wanda za su sa jiki ya karfi wato makiruhu min sihhati wa asbabiha kuma su samu shi da lafiya da abin da ke samar da lafiya fala takadu tadruhu al-asbabul fasida idan mutum yana da lafiyayyen jiki yana da nagarta shi kuma ababban da suke masu kawo cututtuka ba su suka kama shi ba bal tuhidu hatilka al-mawadi al-fadila ila tab'iha ababban da suke masu nagarta sun cika jikin sa ko da wani abu mara nagarta ya shiga jikin sai waɗancan masu nagartan su galabaice shi fa haka za mawadu sihhatil qalbi wa fasadi to haka zuciya wata ke idan abu mai nagarta yayi galaba a cikin ta ko da wata barna ta shigo to ba su samu rungama ba idan kuma barna ta yi galaba a cikin ta ko da wani abu mai nagarta ya shigo sai samu rungama ba kalla ka gani yadda misali mu musulmi ahlus sunna muke fahimtar nasoshi ba ma jin takaicin su ba ma jin haushin su ba ma kin su kalli kuma yadda yan bid'a musamman kamar yan shi'a suke yi saboda zuciya ta riga ta baci to ko wata mas'ala suka ji wanda alheri ce tana shiga zuciyar su za ta koma ta zama sharri abin da yake falala ga wani sahabi ko falala ga wata sahabiya da ya shiga zuciyar dan shi'a ya narke da wannan barnar da ke cikin zuciyar sai ya ganshi a matsayin abin zagi abin aibatawa ko mun gane sai ya jiya masa ma'ana saboda mene saboda barna ta riga ta yi galaba a zuciyar sa haka wanda yake sufi dan bid'a abin da yake a matsayin gaskiya da nagarta yana shiga zuciyar shi sai mushe ruwan munaka kai ko me yasa ahlus sunna da abin da kake sai ka yadda saboda nagarta ta riga ta yi galaba ga zuciyarka da ka duk abin da aka faɗa zuciyar tana shirye da ta karba duk abin da yake gaskiya abin da ya inganta zuciyar tana shirye da ta karbe shi a bisa yadda yake to idan kaga zuciyarka ba ta karban gaskiya ba ta karban nasoshi sai ta yi tawili ko sai ta yi musu ainihin wato nuna fahimta wannan alama ne akan zuciyarka ba ta da hasken wato imani ba ta da kyakkyawan zubi na alkhairi a cikinta sai ta nemi Allah ya gyara maka zuciyarka kai ta addu'a kana neman Allah ya baka mafita insha Allah za mu saurara anan saboda tsawon lokaci sai Allah ya kamu darasi na gaba wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum wa rahmatullahi